Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron wajen kuren Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarwaniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 13 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji hira da wani kwararre a fannin tattalin arziki da irin shawarar da ya baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da yaki da almundahana. Saluhu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi baban gida jibrin ya biyo da shirin jaridun Najeriya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Jakadan Amurka a kasar Ingila Woody Johnson ya fito fili yayuwa Prime Minister Ingila Theresa May ka shaidan cewa da gobe bayan shugaba Donald Trump a rikicin yarjejeniyar nuclear da aka kulla da Iran da ake takaddama a kai wadda Amurka ta janye daga cikinta a watan Mayu. Jakadan Johnson ya yi gargadin cewa Ingila za ta fuskanci ladabtarwa ta fuskar harkokin kasuwanci sai fa idan ta daina goyon bayan Turai kuma ta bi sahun Amurka wajen sake azawa Iran takunkumi. Ya dai bayyana Birtaniya a zamar abokiyar Amurka ta kud da kud. Bugu da ƙari, jakadan ya baiwa kamfanonin Birtaniya wa'adi ya ba su umarnin cewa su daina mu'amalar kasuwanci da Iran ko kuma su kuka da kansu duk abin da ya same su a haƙoƙin kasuwancinsu da Amurka. Wata ƙungiyar ceto ta Turai mai suna SCS Mediterranean ta ce wasu bakin haure da suka makale a tekun Mediterranean sun fada mata cewa jiragen ruwa guda biyar ne suka wuce su ba tare da taimaka musu ba sai daga baya ne daya daga cikin jirgin ruwan kungiyar ya cece su. Kungiyar ta ce tana yiwuwa jiragen ruwan suna kin ceton bakin hauren ne domin suna tsoron kada a hana su idanun tsayawa a tashoshin jiragen ruwa na wasu kasashen. Kungiyar ta SCS Mediterranean wadda take aiki tare da kungiyar likitoci ta nagari na kowa Dr. Sudat Borders a ranar Juma'a ta ceci bakin haure 141 da suka makale a jiragen ruwan katako kusa da gabar tekun kasar Libya. Jiya Lahadi, yan kasar Mali suka zaben fidda gwani na shugaban kasa. An gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin dakile duk wata tarzoma. Yan kasar na Mali sun yi zaben ne tsakanin ko su sake mai da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan wani wa'adin shekaru biyar ko kuma su mai gurbin sa da Ismaila Sise. Ana ci gaba da kidaya kura'u a wasu rumfunan zabe 23,000 bayan da aka kammala zaben da misalin karfe 7 na maraice. A zagaye na farko na zaben da aka yi shugaba Keita nan shekara 73 ya samu kashi 42 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada tsakanin 'yan takara 24 idan aka kwatanta da kashi 18 daga cikin 100 na kuri'un da Sisi dan takara dan shekara 88 ya samu wanda shugaba Keita ya doke a zaben da aka yi a shekara ta 2013. Gwamnatin kasar ta dauki tsauraran matakan tsaro a zaben na fidda gwani da aka yi jiya Lahadi ta tura sojoji 6,000 hade da 30,000 waɗanda tuni suke bakin aiki. To amma kuma duk da matakan tsaron da aka dauka an kashe wani jami'in zabe a yankin Timbuktu da ke arewacin kasar aka kuma kona wani rumfan zabe kamar yadda wata kungiyar nazarin zabe mai suna Citizen Observation Pool of Mali wadda take da masu lura fiye da 2,000 ta bayyana. Haka kuma kungiyar ta ba da rahoton aukuwar wasu al'amura a jiya Lahadi. Kungiyar ta kuma cewa arewa da tsakiyar kasar Mali fiye da rumfunan zaɓe 50 ne suka rufe kafin tsakar rana a saboda barazanar masu ra'ayin riƙau. To waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe biyar da ke iyaka da tekun Caspian da suka hada da Russia da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin teku. Wannan yarjejeniyar da shugabannin kasashe biyar suka rattabawa hannu jiya Lahadi ta faru ne bayan an yi fiye da shekaru 20 ana yin shawarwari akan yadda za a raba albarkacin tekun. Yarjejeniyar ta tanadi ka'idodin yankin ruwayen kowace ƙasa na kamun kifi, to amma yarjejeniyar ta kasa tunkarar yadda ƙasashen za su yi iko da gaɓar tekun da ke da ɗimbin albarkatun gas da mai. Kamfanin dillancin labarun Interfax ya ce shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan gaba za a magance wannan batu a sauran yarjejeniyoyin tsakanin ƙasashen. Kafin ƙasar tarayyar Soviet ta rushe, ana ɗaukar tekun a zaman mallakin Russia da kuma ƙasar Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da bayar da gudunmawa da kwararru ke yi kan batun yaki da almundahana da kuma batun farfado da tattalin arzikin Najeriya, wani tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya mai suna Alhaji Muhammad Shani ya shawarci shugaba Muhammadu Buhari da ya dada faɗaɗa yaki da almundahanar. Harun Dauda gare ka.
Ni masanin tattalin arzikin kasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya, wato Alhaji Muhammad Shani, ya ce ya kamata shugaban Muhammadu Buhari ya faɗaɗa batun na yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa kan wasu al'amuran da suka shafi batun ɗaukar ma'aikata da ba da kwangila a ma'aikatu da ma wasu kwatutuwan da suka shafi 'yan Najeriya. Alhaji Shani ya dai bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan rediyon muryar Amurka a garin Maiduguri, wanda ya ce batun cin hanci da rashawa ya zama babban annoba a ƙasar nan, kuma dole ne 'yan Najeriya su ba da tasu gudumawa wajen taimakawa shugaba Muhammadu Buhari don yaƙar batun cin hanci da rashawan.
Cin hanci da rashawa almuba ce wanda mun riga mun san ta cinye ƙasar nan. Zan ba wa kanmu laifi, mun san matsala da shugaban ƙasa ya shigo ƙasar nan mulki a lokacin da ya shigo cin hanci da rashawa ya rufe ƙasar nan, wanda in muka rufe muka ce ba mu sani ba mu taimaka masa ba. Amma fa aikin yana da yawa. Aikin ya fi ƙarfin mutum daya. In kaga cin hanci, har yanzu inda aka fara ana magana ne a waɗanda suka ɗauki fiscal kuɗaɗe, ana magana kuɗaɗe ne kawai. Amma in ka duba, ai ita cin hanci da rashawa a Najeriya tana hanyoyi da yawa. Menene ake nufi cin hanci da rashawa? Ne ka biya ma kanka buri ta hanyar da bai cancanta ba, to ko kuma ka biya wa wani dan uwanka buri ta hanyar da bai cancanta ba.
Alhaji Shani ya ce har yanzu akwai wasu tuwon cin hanci da rashawa wanda akan yi su ta wajen ɗaukar ma'aikata da dai wasu harkokin gwamnati wanda har yanzu ba a taɓo su ba.
Akwai cin hanci da rashawa wanda za a yi shi wajen ɗaukar ma'aikata, akwai cin hanci da rashawa wanda za a yi a wajen promotion na wajen aiki, kaga duk wannan ba a taɓo su tukuna ba. To kuma suna da illa, menene illan su? Kamar mu taɓa kamar wajen ɗaukar aiki, in har ba za a buɗe ɗaukar aiki a cire son rayuwa a ciki ba, kaga maganar fighting insecurity da ake ma ba za ta kwanta ba, saboda in kai ba dan waina ba, ba za ka samu aiki a inda ya wai yana da kyau ba, ko kuma ka samu aiki ma ya zama maka wahala. Na ga muna da aiki a gaban mu da yawa. Ya fito da whistle blowing gradually kamar abin ta fara mutuwa. Me yasa zai mutu? Bai kamata ya mutu ba. Inda na ga muna da laifi kenan, muhimmin ma ta wajen central bank.
Alhaji Muhammad Shani ya kuma zargi babban bankin Najeriya da rashin karfafa yakan cin hanci da rashawa.
Mutanen central bank kuskure da suka samu shi ne, inda gaske ne, in za su ce da gaske ne, imafila yana cin yana gaske da gaske yana tare da Buhari. Ai Sani Islami da Sanusi, maganar fighting corruption ne, kowa ya sani, ya kawo masa miskila ta zaman sa office. Ya yi maganar cin hanci da rashawa, ya ce akwai dala biliyan 20 ta ɓace ba a san inda take ba. Tun daga ranar Sanusi bai sake jin daɗin kujera office ba har ya fita a lokacin da ba shirin. Me yasa su da suke ciki yanzu ba za su ɗauka a India ya aje su fara da shi ba? Ta yaya wacce maganar ta mutu? In suka ce suna tare da wannan gwamnatin, su ɗora a inda Sanusi ya aje, ko kuma su karya tashi. jawabin gaskiya ba yau in aka ga maka jimmilar kudi da aka cire a isho din anku buroi ko ita CBN ba za su iya ga maka cewa eh lalle sun tsaya an yi wannan abin yadda kamata da baraka shinkafa ba ka take ba
Alhaji Muhammad Hashe Shani kenan wani masanin tattalin arzikin kasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya ke tsokaci game da matsalolin cin hanci da rashawa da ma batun da ya shafi tattalin arzikin kasa Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ana turka saboda kudi
to a gaida Haruna da wannan hirar kafin mu ci gaba ga shata
baban kanmu dan Usman
yanzu kuma bari mu koma gefe guda Safilu Hashin Gumalle ya gabatar mana da shiri koko dai Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba
kuɗi an kashe yanzu da hanya mai kyau
amma masu sauraron mu barka da warhaka Salihu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi Makon jiya mun so maka muku firar da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kuri yayi da masana tattalin arziki akan yakin cinikayya da ya barke tsakanin Amurka da China idan ba a manta ba Najeriya na sau kimanin kashi 70 cikin 100 na kayayyakin da take amfani da su daga kasar China ne saboda haka tana yewa takaddama da ke tsakanin kasashen biyu ta shafi Najeriya walau ta hanya mai kyau ko kuma ta wata hanyar daban ga wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da yayi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya
to Alhaji Suleiman Bello MNI ga bayanin da shi Dr. Lawan ya mana cewa wannan takaddamar fa za ta iya shafar kasashen irin mu musamman Najeriya nan da muke ciki la'akari da matsayin ta Afirka batun yawan jama'a din nan bayan yawan jama'a kuma ita ba ta sana'antarwa sai dai ta ringa gunsa tana kasayarwa yaya kace ganin mizanin abin zai shafi Najeriya misali
jama'a assalamu alaikum wannan takaddamar tsakanin wayannan manyan kasashe guda biyu na duniya zai iya shafar wasu kamar Najeriya amma zai iya zama positive zai iya zama negative
to zai iya zama tasiri ne mai kyau ko kuma mu
to ya danganta da yanda kowanne ya zama ya kalli abin kuma ya dauki abin amma dai ni a hange na wannan abu zai zama tasirin sa mai kyau ne akan tattalin arzikin Najeriya
kamar ya
abinda yasa shine America dai kasuwa ce babba da duniya wanda China ba za su iya so saka ta ba to amma rikicin su ya jawo cewa wasu abubuwa za su zama sun zama affected
sun tabu
in the sense that cewa kaga akwai different difference din su zuwa amma da yawa kamfanin ka America da kaya hishuwar shi da aka samu wannan 500 billion din akalla da yawan su kamfanin ka nama a China ma na America ne so investment din America ne a China so idan suka isu kansu za su rasa to amma China suna da wani abu za su iya canje akan cinikayyar su saboda haka idan za su nemi wajen zuwa mu kuma Najeriya a Afirka da mun fi kowa yawa kuma mun fi kowa karfin tattalin arziki saka idan muka shafa zai mu iya amfani da shi to our advantage kuma ina ga gwamnatin mu da gwamnatin China shi ta hanga da yanzu aka zo aka yi signing currency swap
na musayar kudi
wanda kaga idan aka sauƙaƙa harkar cinikayya ta kudi za a sami kudi ya bunƙasa dan kamar inda muke samun labari kamar yanzu ana sayar da yan wajen naira 50 amma in aka fara wannan abin zai dawo kamar naira 40 sa haka masu zuba jari da ba su da in aka soje musu oriya a America za su iya yi Nigeria masu siya kuma na Nigeria yanzu an ba su damar saukin samun kudi saka abinda da ba za ka shigo ci ba za ka iya tafiya yanzu ka je ka shigo da shi
kenan kamar yadda ka bayani wasu daga cikin kasashen kamfanoni na Amurka suna sana'antarwa ne a Amurka a China kuma su turo Amurka kenan tunda wannan abu ya fara faruwa za su iya yanke shawara sai bara mu ta kasashe irin su Najeriya mu dinga sana'antarwa
za su iya saboda abinda yake saka mutun ya kai waje shine factors of production akwai magana su label karin a total intention shine cha chief label to amma suna da bigger advantage over Nigeria shine infrastructure wanda gaskiya mu ita ce tai karanci amma abu ne wanda za a iya gyara shi a cikin kankan lokaci a cikin shekara biyu uku kana so da gaskiya zaka iya samu huta zaka iya samu ruwa so in akwai wannan zaka iya taimaka wa samu wannan su ma su jiyo da akalan su nan saboda muna jama'a yanzu average the labor ngaba shi 2000 a zai maka aiki a America ngaba shi 2000 ba zai maka aiki ba
wannan yana nufin kamar tunda an fara wannan takaddama ita kanta gwamnatin America kenan za ta iya dafawa su kamfanonin nata da suke ketare misali su wato fantsamo kasashe irin namu kenan misali
su sai idan yanzu idan takaddama ta karfi ai dole wasu gwamnatin kamfanonin sai a rufe su in ai ba su rufe su ba tunda jari ne saka so za a kai su wuri to kuma mu ne emerging markets saka nan prospect din ayyo wajen mu yana da yawa so ni na gani abu ne da fada in an yi ina ga idan muka zama proactive zai zama to our advantage
to da salamu ka ji abinda Alai Suleiman ya fada cewa idan aka dau wada mai miwan an yi hangen nesa har ma wata kila yana alakanta zancen nan na currency swap wata kila su hukumomin Najeriya shi suka hangama suka karfafa ya kace ganin cin gajiyar da yake fada din nan ga Najeriya musamman in kai la'akari da mu kuma kalubalen mu a gwamnatance da kuma ta fuskar tsare-tsare da kuma aiwatar da su
ai kamar yadda ya fada ne a matsayin sa na dan kasuwa wato ina son in ga maka cewa shi wannan rigima kusan idan kasashen da suke tasowa musamman su Najeriya kasashen Afirka in suka shirya mata za su samu galaba menene shirinta ya zama na cewa suna da musamman abin da ake kira infrastructural provision kamar muna da wuta dorariya muna da tsaro muna da sauran abu na hanyoyi da ruwa da komai saboda hanya biyu ce na daya kamfanonin da ba su ka kasa shigar da kayayyakin su America aka toshe musu wannan kasuwar dayar ita ce kasashe masu tasowa musamman Najeriya saboda yawan mutane ai shine kasuwa to kamar Najeriya za su samu wannan kayan a cikin sauki ba kawai ma kaya a cikin sauki ba akwai abin da ake kira long run effect nan gaba za su iya zama na cewa su dauko wa'annan masana'antun kamar yadda shi ma Suleiman yake faɗa su zo nan kasashen tunda anan aka fi amfani da kayan su sana'antar da su tunda kasuwar America ta toshe musu wannan dalilin ina ɗaya daga cikin kuma za a daga cin gajiyarsa musamman saboda wannan tunanin da ita gwamnatin yanzu ta yi na wannan musayar kuɗin wato
to amma hakan yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya kuma ta daɗa ƙulla wani ƙawancen da Amurka ga hannu guda kuma ta yi wancan ƙawance na maganar currency swap da ita China dan zuwan shugaba har ma shugaba Trump yake cewa a bude kasuwanci ma'ana kafofi na kan iyakoki dan kasashen yan kasuwar Amurka su shigo su abin nan baka ganin kamar za Najeriya ta fuskanci kalubale can ta kulle rijejeniya ta hulɗar cinikayya da can China nan ma kuma ga da America a yayin da su biyun kuma suna takaddama
to ai abin da yafi kamata kenan dama ai kowace ita Najeriya sai ta zama wato bagawarar su kowa ne ma yake yi kuma kowa tunda ne ma yake yi harkar kasuwanci da ita zai yi iya kokari ne a manhajar yadda za su zauna su tattauna ya ba wa Najeriya da yan kasuwar Najeriya wata dama da za ta ja hankalin su ita China tana da dama mai yawa musamman ta wannan currency swap din wato shirin musayar kuɗi saboda kamar yadda Alhaji Suleiman Dalla yake fada idan wannan abin ya fara baka bukatar ka sai dala wato ita America babban matsalar ta shine kudin ta duniya tana bukata kowace kasa in za ta yi kasuwanci da wani su kasa sai ta samu dala wannan sai ibawo dala ƙarfin da kayayyakin America ma sai suka yi tsada ita kuma China yanzu abin da take cewa idan kana Nigeria tunda babban kasuwa ce tana bukatar kayanta ba ta bukatar wannan dalar ta zo su shirya yadda zaka canja da naira ka tafi da naira China ka canja ta ko ka canja naira daga nan ka sayi kudin su wanda darajar sa bata kai darajar kudin America ba saboda haka kayan sai ifi sauki saboda haka shi dan kasuwa wanda dama sama da kaso 70 na abubuwan da Najeriya suke sowa a matsayin su na kasashen da suke tasowa sun fuskiyansa daga China dan yafi arha saboda haka wannan sai i zamana a can kasuwar da ita America take nema a yanzu ta Najeriya ita ce wannan kasuwar noma musamman harkar noma da Najeriya ta shiga shi Trump abin da yake so injina na noma da iri da sauran kayayyaki da hatta da irin shanun noma Najeriya ta hada kulla harkar kasuwanci wannan mafi yawa wa'annan ba abin da Najeriya ta fusowa kenan a China ba saboda haka amma kuma akwai kasashen duniya na Europe na tura wanda su ma kuma suna da wannan harkar kasuwancin da Najeriya ita Trump yake kokari tunda za ta yi abin da ake kira agricultural revolution to ta juya ta idan mana cewa kayayyakin nomanta da sauransu ta shigowa da shi daga America to in yana son kulla yadda ya ga China kuma ta shigo Nigeria da Africa dole sai sun kokarin sun musu abin da ake cewa wato sun rage darajar kudin su da tsadar su yadda su za su iya shigo da su a kasashen Africa saboda haka idan ka duba kamar yadda Mal Suleiman ya baka a dunkule zai iya zama idan kasashen da su suke tasowa kamar Najeriya sun shiri na su ci moriyar wannan rigimar to za su ci saboda su wa'ancan manyan kasashen in ka ji an fara rigimar tattalin arzikin kasa kowa ya kai karshe kowa baya bukatar kowa kowa su uke kowa sai nata daga ran da wannan kowa ba zai sai na kowa ba sai kowa daga cikin su tafi je da motar kasuwar a wani waje
jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu dora daga inda muka tsaya a madadin Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Haya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku huta lafiya
to gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ya taro to hukumar kare yancin bil'adama ta Najeriya na yabawa da matakin da sabon mukaddashin director hukumar tsaron cikin gida SSS yayi na cewa hukumar za ta duba batutuwan wasu da ake tsare da su a karkashin hukumar da ya shafi kare yancin bil'adama shugaban hukumar Mr. Anthony Ojukwu ya ce matakin zai taimaka wajen wanke hukumar daga zargin da ake mata na karya harkin bil'adama a zamanin tsohon shugaban hukumar Alhaji Lawal Daura wanda gwamnati ta tsige a makon da ya gabata sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka da wasu ƴan sanda guda hudu sun rasa rayukansu a lokacin da suke sintiri a wani kauye mai suna Jan Kasa dake yankin Rugasa a karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna jaridar ta ruwaito kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kaduna DSP Sabo Yakubu na cewa wasu mahara ne da suka kai ƴan sandan hari bayan da suka yi musu kwantan bauna a lokacin da suke sintiri a yankin domin tabbatar da tsaro sai kuma jaridar Tribune jaridar da Toyoto cewa dan takarar jam'iyyar APC na zaben cika gurbi da aka gudanar a jihar Bauchi da Katsina su ne suka lashe zabukan da aka gudanar inda dan takarar jam'iyyar ta APC na majalisar dattijai Lauya Haya Gumau ya samu nasara a mazabar Bauchi ta Kudu inda ya samu kuri'u 1019 da 489 inda dan takarar jam'iyyar PDP Ladan Salu ya samu kur'u 50,256 yayin da kuma tsohon gwamnan jihar ta Bauchi Isa Yaguda na jam'iyyar Green Party ya samu kur'u 33,479 jam'iyyar PDP ne ta samu nasara a karamin hukuma guda ne daga cikin ranar hukumomi guda bakwai wato karamin hukumar Bagoro karamin hukumar da kuma kakakin majalisar wakilai ta kasa Yakubu Dogara ya fito a jihar Katsina kuwa Ahmed Babakaita na jam'iyyar APC shine ya samu nasara akan wansa na jam'iyyar PDP wato Alhaji Kabir Babakaita a jihar Kogima dai dan takarar jam'iyyar APC Haruna Isa shine ya samu nasara domin cika gurbin kujeran dan majalisar wakilai daga yankin inda ya samu kur'u 26,860 yanda da jam'iyyar PDP ya samu 12,012 a ƙarshe sai jaridar Vanguard jaridar kuma ta ruwaito jam'iyyar adawa a Najeriya PDP jaridar Vanguard ta ruwaito jam'iyyar ta PDP na shawartan Adams Oshomole da ya kawo ƙarshen yarinta da yake nunawa wajen sukan shugaban majalisar dattijai Dr. Bukola Saraki da mataimakinsa inda yake kira ga 'yan majalisar da su tsige su don kawai shugaban majalisar dattijan da wasu 'yan jam'iyyar APC kamar jam'iyyar PDP ta yi zargi sun sauya sheka daga APC zuwa PDP ƙarshen sharhin jaridan na wannan safi ake nan baban ya jibran murai Amurka daga Lagos
to gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum Sunana Muhammad Zalanga makwalla diga iyawa Najeriya na Allah gonin tarayyar Najeriya muna roƙon ki ya ci sa ido akan aikin hanyar tsakanin Kano zuwa Maiduguri aikin nan ya ɗau lokaci mai yawa amma har yanzu ba tsara sai ba a yi shi ba kuma ana ta ɗau ana ta yin haɗari akan hanyar nan kullum sai an yi haɗari akan hanyar nan sakamakon ba kammala aikin hanyar nan ba za a juya hanyar da ba shi inta daga nan da kuma hannuka ana yin takalo ana ta asarar rayuka da dukiyoyi
Assalamu alaikum BOA mai magana Alhaji Kana Gashuwa babban audita jana a kungiyar muryar talata na Najeriya yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da taki da aka kawo na garin Gashuwa wanda yake zuwa hannun talakawa to muna farin ciki kuma mun ji daɗi amma ina kira ga gwamnati ya kamata ta samar da tsari wanda kowanne talaka zai samu wannan taki saboda cigaba bai kamata a ringa juye-juye ana bai wasu ba a bai wasu ba
assalamu alaikum BOA Hausa sunana Baffa Haruna Damba Abaju Bajoga shugaban kungiyar Funa Kai social media to alhamdulillah ala kulli hal a yau dan zan yi kira ne ga ɗan uwana matasa masu ɗabi'ar manne-mannen fastocin 'yan siyasa a wuraren da ba su kamata ba don haka bai dace a ce signboard na asibiti ko kuma wata masana'anta ko wani muhimmin kanti ko wani waje daban ka ga an yi ta manne wasu fastoci ko kalamai na 'yan siyasa a wannan waje waɗannan signboard ne fa an yi su ne alamu ne da ke nuni da cewa ga wuri kaza wanda mutum ba sai ya tambaya ba in yayi karatu kana zuwa in kana neman waje da ka duba to ka san cewa nan waje kaza ne
to yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Jakadan Amurka a kasar Ingila Woody Johnson ya fito fili ya yi wa Prime Minister Ingila Theresa May kashedin cewa ta goyi bayan shugaba Donald Trump a rikicin yarjejeniyar nuclear da aka kulla da Iran da ake takaddama a kai wadda Amurkan ta janye daga cikinta a watan Mayu. Wata kungiyar ceto ta Turai ta ce wasu bakin haure da suka makale a tekun Mediterranean sun fada mata cewa jiragen ruwa guda biyar ne suka wuce su ba tare da taimaka musu ba sai daga baya ne ɗaya daga cikin jirgin ruwan kungiyar ya cece su kungiyar ta ce tana yiwuwa jiragen ruwan sun ki ceton bakin hauren ne domin suna tsoron kada a hana su izinin tsayawa a tashoshin jiragen wasu ƙasashe jiya Lahadi 'yan ƙasar Mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa an gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin daƙile duk wata tarzoma 'yan kasar na Mali sun yi zaɓe ne tsakanin ko su sake maida shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan wani wa'adin shekaru biyar ko kuma su mai gurbin sa da Ismail Sise.
To ba saurare ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Jimai Alida ta karanto mana labaran duniya don da haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Greg Bones. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.